sadarwa haka kuma babu hanya sosai ta zuwa yankin na Tigray tun bayan barkewar tashin hankalin a ranar 4 ga watan Nuwamba. Lamarin da ya sa kokarin cibiyoyin agaji na duba yanayin bukata a yankin zama da wahala.
To nan ba da jimawa ba, Maryam za ta kawo mana karshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To a Najeriya, kwanaki biyar bayan sace wasu yara ɗan makarantar sakandare da ɗan bindiga suka yi a garin Kankara ta jihar Katsina, ɗaliban kwalejin nazarin aikin malinta ta Sa'adu Rimi, mallakar gwamnatin jihar Kano a Najeriya, sun gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin gamsuwarsu da matakin gwamnatin jihar na rufe makarantu a yau Laraba. Na hira da wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ke Kano don samun ƙarin bayani ga abin da ce. Malam Mahmud, barka da aiki.
Yawwa, bice na gajiya aiki.
A gajiya, to mun ji ne cewa mun samu rahotanni akan cewa bayan an rufe makarantu saboda tashin hankalin nan da ya faru na sace dalibai da aka yi, wasu daliban sun yi zanga-zanga. Ko me ake ciki akan haka?
Eh, kamar yadda kika faɗa, hukumomi a nan jihar Kano sun ba da sanarwar rufe makarantu a daren jiya, amma dai ba su ba da wato dalilin rufewar ba. To wannan ta sanya wato wasu daga cikin ɗaliban manyan makarantu ilimi da zurfi suka gudanar da wato zanga-zanga ta nuna rashin amincewarsu da wannan mataki, domin suna kokawa kan cewa ai kwanan nan suka dawo daga zaman dirshin na zaman coronavirus wajen watanni shida, kuma a halin yanzu ma dai jarabawa ma suke yi bayan wata biyu da dawowarsu karatu, kuma kwatsam ba tare da an sanar ba a cikin dare sai a sanar cewa wasu ma suna ɗakon rubuta jarabawa aka ce su fita. To wannan abin ya harzuka da dama daga cikin ɗaliban, har ma suka nuna rashin jin daɗin su a ita wannan kwalejin nazarin aikin malinta ta College of Education da ke nan Kano.
Suka yi zanga-zanga. To me hukuma muke yi a kai? Me suka ce a kai? Me hukuma ta ce a kai?
Tun da aje shafi sha'anin tarzoma kuma da ɗalibai kin san ba a bari wato ya kai wani mizani ba, tun da dai a makarantar ne ko da yake sun fito bakin makaranta da ke nan kan titin Zuka Zaria, kuma babban titi ne kin sani
sosai,
wato hanyoyi ba shiga ba fita da sauransu motoci sun wato an yi matukar cinkoso a wurin. To daga baya kuma jami'an tsaro sun zo sun shiga tsakani an wato baza su ɗaliban aka mai da su cikin makaranta, kuma wato daga baya dai kura ta dafa har wato aka ce an wato amma dai ko kuma mutunci batun rufe makarantar nan yana nan daram, illa iyaka sun tattauna da shugabannin ɗaliban kuma an haƙurƙutar da su cewa nan ba da jima ba za a ba su dama su zo su ƙarasa jarabawarsu kuma kafin a ga yanayin da hali zai.
Wato wannan rufewar dai ba ta coronavirus ba ce, an tabbatar da cewa za a rufe ne saboda wannan tashin hankalin na 'yan Boko Haram. An ce Boko Haram sun ce su suka yi, ko ba 'yan bindiga ne kawai ba?
To gaskiya a sanarwar da su hukumomin ilimi a Kano a jiya da daddare suka fitar kawai cewa suka an umarci wani ta ba da umarni a rufe makarantun wato primary da na secondary da na gaba da secondary mallakar gwamnatin jihar Kano. To haka ba su ba da cewa sakamakon kaza ko bisa dalili kaza da kaza da kaza ba. To an ce an ba da umarni a rufe kuma su shugabannin makarantu suka bi wannan umarni.
To Malam Mahmud, mun gode da yawa.
To na gode muku.
Wato Malam Mahmud kenan, Mahmud Ibrahim Kwari, kilin murya Amurka daga Najeriya. To madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sa ido kan masu yin ƙaura ta ƙasa da ƙasa sun ce kifewar wani jirgin ruwa da ke ɗauke da mutane daga Venezuela zuwa Trinidad da Tobago kamata ya zama wani abin tuni akan mummunan haɗarin da ke tattare da tafiya ta teku da kuma sauran hanyoyin da ba su dace ba da 'yan gudun hijira ke bi don tsallakawa zuwa wasu ƙasashen. Jirgin da yana ɗauke ne da mutane 25 ciki har da yara a lokacin da ya kife a gabashin tekun Venezuela a kusa da garin Guiria da ke gabar teku a ƙarshen makon da ya gabata. an gano gawarwakin mutane 11 a ranar Asabar da kuma wasu a ranar Lahadi. A hukumance da Venezuela bata bada adadin waɗanda suka mutu ba, amma wasu rahotanni na nuna cewa kusan gawarwakin mutane 20 aka gano daga tekun. Shugaban kasar Guinea Alpha Conde ya yi kira ga 'yan kasar da ke yammacin nahiyar Afirka da su haɗa kai a yayin da ya fara wani wa'adin na shugabanci karo na uku. Kiran na Conde na zuwa ne bayan wani mummunan tashin hankali da aka yi a lokacin zaben kasar na ranar 18 ga watan Oktoba, wanda 'yan takarar adawa suka kauracewa bayan da suka fusata saboda Conde ya canza kundin tsarin mulkin kasar da ya samu damar sake tsayawa takara duk da cewa ya cike wa'adi na biyu da a ka'idance ya kamata ya yi. Babban abokin adawar Conde, tsohon Prime Minister Seliu Delen Jallow, ya yi ikirarin shi ya lashe zaben yana mai zargin an yi ba daidai ba a sakamakon zaben da aka fidda a hukumance. Shugaban hukumar zaben kasar ya ayyana Conde a matsayin wanda ya lashe zaben da sama da kashi 59 na kuri'un da aka kada, yana mai cewa 'yan adawa ba su gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nasu.
An gaishe ki Maryam Dauda. A Najeriya, hukumar kula da harkokin sadarwa ta Najeriya NCC ta buƙaci duk wani mai amfani da layin wayar salula da ya sabunta bayanan rajistar layinsa ta hanyar bayar da lambarsa ta zama ɗan ƙasa, wato NIN, wacce ke rubuce a katin zama ɗan ƙasa. Sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar Dr. Ikwechukwu Abinde ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya yi hakan a cikin makonni biyu, wato daga yau Laraba 16 ga Disamba. Daga Yola a jihar Adamawa, ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz dauke da rahoton.
Sanarwar da daraktan yada labarai na hukumar Dr. Ikwechukwu Abinde ya fitar ta ce dole ne duk wani mai wayar salula a Najeriya ya yi hakan a cikin makonni biyu, wato daga yau 16 ga watan Disamba zuwa ranar 30 ga wannan wata. To wai koya 'yan Najeriya suka ji da wannan sabon umarni? Ga da ta bakin wasu a jiyon Adama da Taraba.
Sunana Abdullahi Zubairu. Ra'ayina wannan yana da kyau sosai saboda inganta security ƙasa ne ma, kasancewa duk wani ɗan Najeriya cikakke yana da National ID card, NIMS ɗin. So NIMS nan kaga ya ka haɗa ta da ita hukumar sadarwa da kuma ainihin kai da kake da SIM card kana magana, to sun san daga ina ka fito, kai waye ne, kuma daga ina ka fito, kuma me kake yi da harkokinka a ƙasa. Saboda haka yin haka tantancewa ne na musamman zai kawo kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin 'yan Najeriya da kuma ita hukumar sadarwa da kuma security ƙasar nan gaba ɗaya.
Sunana Alhaji Jafar Daware. Haba malam, da can bayan registration ne, a lokacin da ake registration na SIM, in ka sayi SIM ana karban namban adireshin ka da duk inda kake. Me yasa kuma za ake so a wahalar da talaka? Haba wannan kan yi ka bai ba. Yanzu wanda yake ƙauye me yasan man batun magana a ne ne? Shi dai kawai in ya je registration layinsa an karbi adireshinsa da komai ɗinsa a ciki. A lokacin da ake registration ne ana tambayan ka ID kadai. To nan me kuma za ka kawo maganan NIM kuma? Ni ka gaskiya wannan ra'ayina ne nake faɗa, bai ba.
Kamar sauran 'yan ƙasa, su ma masu nazarin al'amuran yau da kullum irin su Yakubu Musa Uba na maganin akwai abin dubawa game da wa'adin da aka ɗiba na sabunta rijistar layi.
Hukumomi ne dai mai kyau ta fannin security, amma sai dai gaskiya sun ɗauke shi a lokacin da bai dace ba, kuma lokacin da suka bayar zuwa ƙarshen Disamba gaskiya ya kaɗa. Ɗan ka duba yadda ake a ba Najeriya, musamman yanzu mutane da yanzu ba su da wannan lambar shaidar ɗan ƙasa, suna da dama wanda ba su da shi. Kusan rabin wanda suke da lambar abin nan suke da layi ban tsammani suna da wannan NIN number da ake buƙata. Dole su ƙara lokaci, kamar wata shida aka zuwa sake shekaran da za su, amma sun ce zuwa ƙarshen watan na tabbata kuma abin ba zai yi kowa da ni.
Kamar dai Yakubu Musa Uba, shi ma wani ɗan jarida Muhammad Ismail da ke bin diddigin harkokin tsaro a ƙasar, ya ce akwai hanzarin da ba gudu ba.
Duk wani abu da za a yi don a inganta maganar tsaro wani abu ne wanda jama'a za su so, musamman yanzu yadda al'amura suka ta tabarbarewa, kusan kullun kisa ya zama kamar ruwan dare a Najeriya da sace-sacen mutane. To kuma akwai matsala ta ɓangaren su masu kula da watan ayyuka na communication na sadarwa, musamman Ministry of Communications da kuma NCC. Babban matsala a nan wurin shi ne lokacin da aka bada sati biyu din nan gaskiya ya karanci. Abinda za a yi la'akari su kansu kamfanonin sada suna da infrastructure da zasu yi wannan abun nan din. Nigeria kusan muna da masu amfani da wayoyin salula kusan miliyan 100. To idan akwai irin wannan mutanen aka ce an ba da sati biyu, sannan kuma su kansu kamfanonin ma ina ganin kamar ba ko da yake ba mu sani ba, amma dai wani abu na abubuwan da suke faruwa kamar lokacin da aka yi irin wannan registration din a baya, jama'a sun sha matukan wahala, wasu har kwana suke a layuka suna bin layi saboda zuwa a yi register na abun nan dinsu. To idan aka ce an zo an yi wannan, abin da za a fara dubawa shine me shirin da su ainihin kamfanin suka yi, sannan kuma kamar mutanen ƙauyuka da su sai ma sun yi tattaki da ƙauyukansu sun zo cikin birane inda za a yi musu wannan register din. To duk wannan abubuwa ne da za a duba, wanda kuma kada a zo ana so a kawo maslaha sannan kuma jama'a jaza su cikin wani fitina.
Koma da menene, yanzu ko lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da nasarar wannan sabon umarni. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz da ya aiko mana da wannan rahoto. Masu sauraro kar a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum sauraro, barka da murci yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci tare da ni Aisha Mu'azu. Idan ana biye da shirin ciwon yammaci a makon jiya, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da mahaifin wata iya da aka ci zarafinta da kuma shugabar wata kungiya da ke Kaduna mai suna Arida Foundation, wacce take baiwa mutanen da aka ci zarafinsu ɗauki na gaggawa. To a yau za mu dora daga inda muka tsaya.
Wani lokaci kuka gane cewa a matafiya ɗaya?
Sai na gane cewa a matafiya ɗaya shi ne ta dawo ɗaki ta kwanta haka sai ta buɗe jikinta tana shan iska. Shi ne mata sai suka gani sai suka sanar da mu cewa wannan ne buga a ainihin halin da take ciki. Tana giban hoda sun su tana faɗawa an samu sauƙi daga nan an fara bincikanta. Ɗaya daga cikin yayin mu ne da ke wallace ko ta faɗa mishi abin da ke faruwa ko ya mata duka, shi ne ta fara mishi bayani akan abin da ke faruwa da ita.
Kawo karan wannan case na yarinya ofishin mu, amma a wanda suke yi na sirri a rarrafe ba a so a sani, inda shi ganin mahaifinta ya zo ya kawo kara ofishin mu, kuma shi chairman na wannan gadangayen community din ya kai wurin yan sanda na outpost. To daga nan aka yi transferring din mu zuwa rigatukun division, kuma rigatukun division suka yi binciken sa na farko preliminary investigation, inda aka yi transfer din mu zuwa state CID da yake headquarter nan cikin garin Kaduna, inda aka kwashi kusan kwanaki 19 ana yawo ana kai kawo domin ganin cewa an tabbatar da aikata wannan laifi da ake zargin su da shi, kuma dukkansu su hudu sun amsa cewa sun yi aikata fyaɗe ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ga wannan yarinya karama ta shekara 9-10.
To Malam Ibrahim, menene labarin diyarka?
Yanda shi ne akwai kanuwar mahaifiyarta ta aure tana ziyartar zuwa gidanta. Lokacin da ta je gidanta ita kanuwar maman nata ta je makaranta, shi ne a nan mijinta ya amfani da tafiya a ɗakinta. Kuma bayan ya yi sai ba yayan shi labari, shi ma yayan shi ya yi da ita. Still kuma again shi aka kira kanunsu domin shi yana ɗan aiki na sa kai haka. A sanar da shi ya kira su ya musu faɗa, shi ma sai shi ma kuma ya ƙara yi da ita shi ma kai.
Bayan bayanan mahaifin yarinyar, yaya aka tabbatar da faruwar wannan aika-aikar.
Medical report ya nuna daga asibitin gwamnati cewa an ji ma yarinyar nan ciwo ta zama ba budurwa ba, kuma ta ma sami infection wanda sai da aka kwashi sama da wata biyu ana kaita asibitin Jaji domin samun maganin infection ɗin da yake damunta domin har ta